Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku akan mitoci 6025 da kuma 16. Abin nan yayin da ke Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi inda za ku ji cewa hukumomi a Jamhuriyar Niger sun yi gargadi ga manoma da su hattara da wasu nau'ukan takin zamani na bogi da suka karade kasuwanni.
Taki in ba sun ga emblem kin kaima a bisan shi ba to ta su saya. Dan a gaban mataki za a dauka cewa alatilas duk wanda yake su da taki sai ya tahi laboratoire du sol inran.
Sannan muna tafa da shirin da rashin tayi wanda takwara Mahmud Ibrahim Kwari zai gabatar. Baya ga haka muna dauke da sharhin jaridin Najeriya tare da Babangida Jibril. Mahmud Lalo ne ke jagorantar shirin, ina kuma tare da Muhammad Hafiz Babulle wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Babulle, shugaban yan adawar kasar Venezuela kuma wanda ya ayyana kansa matsayin shugaban kasa na riko Juan Guaido, yayi ta yin ahuwa ma sojojin da suka goyi bayan demokradiya, suka kuma yi watsi da gwamnatin mai ci ta Maduro. A wani taron manema labarai jiya Lahadi, Guaido ya ce ma sojojin, muna jiran ku sojojin Venezuela, muna jiran ku da kuma alkawarin da kuka yi na kare kundin tsarin mulkin mu. Yan bangaren adawa waɗanda wasun su ke tayar da murya suna cewa, aboki na soja, kai ne kadai ake jira. Suka yi ta raba takardu ma sojojin da 'yan sanda da aka tura masu dauke da bayanan shirin yin ahuwar. A halin yanzu shugaba Nicolas Maduro ya nace a jiya Lahadi cewa sojojin kasar suna bayansa a lokacin da yake kallon sojojin suna motsa jiki inda suke amfani da nakiyoyin da aka yi a Rasha waɗanda ake cilla su da roka da kuma bindigogin harbo jirgin sama. Gwamnatin Najeriya ta gargadi kasashen waje da kar su yi katsalandan a zaben kasar. Tana mai jaddada cewa kasar ta yammacin Afirka za ta gudanar da zaben shugaban kasa cikin adalci a ranar 16 ga watan gobe, da yake mai da martani kan sukar da Amurka da Burtaniya da kuma tarayyar Turai suka yi saboda dakatar da alkalan Najeriya da shugaba Muhammadu Buhari yayi. Mai magana da yawun shugaba Buhari ya kara wannan shawarar da shugaban ya yanke. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta himmatu ga gudanar da zaɓe cikin adalci da gaskiya. Wannan gwamnati ba za ta karkatar da doka ba, haka kuma ba za ta lamunta da duk wani shishigi cikin harkokinta ba, a cewar mai magana da yawun shugaban ƙasar Garba Shehu. Fadar shugaban Amurka ta White House ta kalubalanci 'yan jam'iyyar adawa ta Democrat a jiya Lahadi da su nuna cewa suna son a tsaurara tsaro akan iyakar kasar da Mexico da ke kudu, tunda yanzu an kawo ƙarshen rufe ma'aikatan gwamnati wanda shine mafi tsaho da aka taɓa yi. Gashi kuma wa'adin makonni uku na tattaunawa na raguwa. Mick Mubeni, wanda shine mukaddashin shugaban ma'aikatan fadar White House, ya faɗa wa tashar talabijin ta Fox News a jiya Lahadi cewa wannan wata dama ce ga 'yan jam'iyyar Democrat ta ganin ko shin sun yarda da tsaron kan iyaka domin hana kurarowar bakin haure da kuma hana shigowa da muggan kwayoyi. Amma Mubeni ya ce shugaba Donald Trump zai kare kan iyakar kasar ko tare da 'yan majalisa ko ba da su ba, ciki har da ayyana dokar ta ɓaci idan ta kama. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Wani dadadden amini kuma mashawarcin shugaban Amurka Donald Trump mai suna Roger Stone ya faɗa jiya Lahadi cewa yana tunanin ba da haɗin kai ga kwamitin musamman na Robert Mueller mai bincike akan katsalandan ɗin da ƙasar Rasha ta yi a zaben 2016 da abin da ya tattauna tare da shugaban Amurka. Wata kotu ta caji Stone a satin da ya gabata da yin ƙarya da kawo cikas ga bincike da kuma jirkita shaida game da abin da ya shafi kwamitin yakin neman zaben Trump. Ya faɗa a cikin wani shiri na gidan talabijin na ABC yadda zai ba da haɗin kai ga binciken da Mueller ya shafa watanni 20 yana yi, wanda zai zama wani abu da zan tsaye da shawara a kai bayan lauyoyina sun tattauna. Jami'ai a ƙasar Brazil sun koma bincike jiya Lahadi game da ɗaruruwan mutane da har yanzu ba a gansu ba bayan gocewar laka sanadiyar fashewar wata madatsar ruwa, bayan da masu ayyukan ceto suka dakatar da binciken waɗanda suka ɓata saboda tsoron yiwuwar madatsar ruwan za ta yi ya sake fashewa a karo na biyu.
Muhammad Hafiz Baballake nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a jamhuriyar Nijar, hukumomi a jihar Tawa sun yi gargadi ga manoma da su hatara da wasu nau'ukan takin zamani na bogi da suka karaɗe kasuwanni, waɗanda cewar hukumomin ka iya maido da hannun agogo baya a harkar noma. Kamar da za ku ji a wannan rahoto da Haruna Mamman Bako ya aiko mana.
Madam Abdulrahman Maryama ita ce shugaban ma'aikatar ta Kaiman da ke kula da raya manoma da kayan noma da iri da takin zamani ta jihar Tawa.
Sai muka rinka zagaya tunda mun ga taki yayi yawa kala-kala. Muka rinka zagayawa, muka rinka ɗauka, muna kai laboratoire du sol na INRA suka yi analyze musamman bisa kan taki NPK Kenz. Da aka duba cikin sinadari ainihin wannan, wallahi a samu 15 sai aka samu sifili da digo 39, shi kuma fekin wannan da a samu 15 kin sai aka samu 7.25, shi kuma kakin wannan abun a samu 15 aka samu sifili da digo 4. Kenan wannan ba ma taki bane ba, lakaci. Babu sinadarai ko kadan, sinadaran babu su ciki. Kenan ba zai yi aikin da aka ce ba, sai ma yayi banna. Kenan shine muke jayo hankalin mutane gane cewa taki in ba sun ga emblem kin kaima bisan shi ba to ta sasaya, dan a gaban mataki za a dauka cewa analysis duk wanda yake sai da taki sai ya tahi laboratoire du sol INRAN yayi analyze kuma an bashi sheda na cewa wannan taki nashi analyze an san da shi na kwarai ne. Haka muke fata gwamnati ya kama muna duk takin da zai shigo bakin frontier ya zamanto sai an tai an yi analyze shi, an tabbatar cewa takin nan lalle aiki da ya kamata ya yi cikin ƙasa shina iya shi in bai iyawa a tsaidar da masu sai da wannan takin. Duk abin da ya kamo tun daga wajen madawa ya kama hanya ya tafi har kwanni ya sabko ya yi wajen tamaske, duka wannan taki muna ta ganin shi yana yawo.
Shi dai wannan lamarin na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin jamhuriyar Nijar suka saka wa kawunansu gurin wadatar da kasar da albarkatun noma tare da yaki da yunwa da karamcin abinci da samarwa matasa aikin yi don hana su neman zuwa kasashen waje musamman na Turai, inda da dama daga cikinsu ke hallaka a cikin hamada ko ruwan teku. Waɗansu manoma sun nuna gamsuwarsu game da wannan sanarwar da ma'aikatar kaima ta hiddo.
Oru a sunana, a yi bincike a tabbatar da takin da bai da kyau binibi da umfani da manoma. Manomi ya sa binibi da umfani, menene kamata a yi? Duba a ga inda takin nan ke hituwa ko tunda duk taki ba wai nan aka yi shi ba, tunda na shi ka hituwa duk abin da ke tawa ketare shi ko wani bai san kan taki ba, ka ce mai taki duk taki ka duka bi hanyoyi in waza ajiya ga inda da yake hituwa, duk inda da taki da yake babu inda yake hituwa, iyaka na yake hituwa na kwaraina, wanda ba na kwaraina har da iyaka yake hituwa. Kuma akwai waɗanda aka ajiwa domin wannan aiki amma ba su wannan aiki su diba wanga wai taki na kwaraina mu manoma na
tunana kwacha tela kuma ni ma manomi na na da mala da na rani dan dai tabbas iri yayi kama da mu, saboda duk wanda ya noma rani bana inda har ya sa wannan taki masara shi bata kai ba dan gajera tare da mun kai aiki da taki mai kyau masara tsawo tai abin a zo a gaji, amma ga halin duk wanda ya sa wannan taki ya tabbatar da shi kafin ba za ta tsinna a kasancewa mu da an ka gano wanga taki, wallahi mu dai manoma mun ji daɗi.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Tawa jamhuriyar Nijar.
kara manta ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu je ga shirinmu na gaba, mu ci gaba da shakatawa da wannan waka. Mahmud Ibrahim Kwari da shirinmu na gaba.
Amma ba bi sa shashan ke ba, fala ba bi sa sakan ke ba, kudi a fashe da hanya mai kyau.
Masu rare, assalamu alaikum. Yau muna dauke da kashin kashe na tattaunawa da bakinmu game da tagwayen batutuwan nan, wato siyasa da tattalin arziki, inda zamu ji yadda ya kamata masu ƙuri'a da 'yan siyasa za su haɗa hannu wuri guda su yi siyasa tattalin arziki. Sunana Mahmud Ibrahim Kwari, dauke da ragamar shi. Madalla, masu rare, a shirin da rashin tai na makon jiya, kun ji fashin baki kan dalilan da suka sanya Najeriya ke ci gaba da rike kambunta na jagora a nahiyar Afirka, duk kuwa da kalubalen tattalin arziki da kasar ke fuskanta. To amma shirin ne wanda ke zama cikamakin jerin shirye-shiryen da muke kawo muku game da siyasar tattalin arziki. Zamu ji cewa ta yaya ne masu kada ƙuri'a za su haɗa hannu da 'yan siyasa a matakai daban-daban su wanzar da siyasar tattalin arziki domin ci gaban al'umma. Haka kuma zamu ji rawar da masana tattalin arziki ke takawa ko za su taka wajen tabbatar da siyasar tattalin arziki a ƙarƙashin salon demokaradiyya na ƙasashe irin su Najeriya. Kamar kullum muna tare da Malam Kabiru Sa'idu Sufi, ƙwararre a fannin nazarin kimiyyar siyasar tattalin arziki, kuma mai koyar da wannan fanni a kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano. A kuma muna tare da Dr. Lawan Habib Yahaya, masanin tattalin arziki kuma malami a sashen nazarin banki da hada-hadar kuɗaɗe na kwalejin fasaha ta Kano. Kuma Malam Kabirun ne zai buɗe mana labulan shirin ta hanyar amsa waccan tambaya da ke cewa ta yaya masu jefa ƙuri'a da 'yan siyasa za su haɗa ƙarfi da ƙarfe domin yin siyasar tattalin arziki.
Yadda za su haɗu su yi shi ne, wato wanda yake neman mulki ɗin ya kasance ya san damuwar jama'a ta fuskar tattalin arziki, kuma ya san damar da yake da ita ta taɓa rayuwar al'umma, wato ta fuskar tattalin arziki. Idan ya san damar, to sai a ce su masu zaɓe shi ya kamata su bawa dama. Amma idan bai san yana da wannan damar ba, to sai a yi ƙoƙarin sanar da shi damar da yake da ita ta taimakawa masu zaɓe. Idan kuma akwai wanda ya fi shi, to haƙƙi ne akan masu zaɓe su zaɓi wanda ya fi shi, su bar shi. Duk wanda ya fito nema ɗin a duba a ga ya san damar da yake da ita kuma zai yi amfani da ita. Idan bai santa ba, ba zai amfani da ita ba. Haƙƙi ne akan masu zaɓe kada su zaɓe shi, su zaɓi wanda ya fi shi.
To amma yaya su masu zaɓe za su gane wane ya iya ko kuma yana da nagartar da zai iya yin siyasar tattalin arziki musamman a Najeriya ta arewa da take fama da jidali?
Wato abin da ya kamata na farko da su yi shine ya kasance su suka tsaya suka bincika suka fito da waɗanda ya dace. Amma idan ba su yi haka ba, a cikin waɗanda suka fito musu neman takara ɗin, to sai su sa su a ma'auni a skeli su duba su ga waye suke ganin cewa ya sani, waye suke ganin zai iya bada wannan damar, to sai su zaɓe shi. Idan ku babu to ya kamata kuma su fara daura damba tun daga yanzu din. Idan har sun ga babu ko kuma to tun yanzu ya kamata su fara tunanin shekara ta 2023 to wane yazo yayi mana, saboda muna ganin zai iya abinda inda yake da na kaso ai kokarin tayar da shi kafin wancan lokacin. Wato abu ne da ya kamata wa a ce mun yi shi tun a baya, amma idan ba a yi ba to yanzu sai a dauka a cikin biyu. Idan suna da biyu ko uku ko hudu sai su duba wanne ne yafi cancanta a ciki, sannan a lokacin kuma ko a tasa shi a gaba ko kuma a yi kokarin fitar da wani a kan shekara ta 2023. Tsari ne, sai an zauna an yi tsari, sai kuma an tsaya an yi nazari, an dubi waɗanda suka fito ɗin.
Malam, kamar yadda muka yi magana da Malam Kabiru, ya za a yi zaɓe yana zuwa? Wace rawa masana tattalin arziki za su taka a yi siyasa tattalin arziki a wannan zaɓe?
Ai, su wato masana tattalin arzikin ƙasa suna da wani naƙasu guda ɗaya. Naƙasu ku shine ba su da mulki a hannunsu, ba su da jama'a a hannunsu, kuma ba su ne masana siyasa ba, sai dai su ma al'umma ne 'yan siyasa. Kamar kuma yadda Malam Kabiru ya gaya maka, shine yanayi ya zo da ya kamata a zaɓi mutane na gari waɗanda ake ganin za su kai gaci, wato wanda za su iya haɗa kai da su da al'umma. Wato harkar tafi ƙarfin ta siyasa a ɗan siyasa kawai a bashi shi kadai, ya zamana cewa shi ɗan siyasa yana da kyakkyawar alaka da masana, yana da kyakkyawar alaka da manyan gari. Manyan gari masu fada a ji sun fito, waɗanda suke al'umma na ganin mutuncin su, zamana cewa sun fito, masana sun fito, a tallafa wa wanda aka zaɓa, ba a bashi shi kadai ya tafi. Kamar yadda yake fada, zaɓen nan idan ka aka zaɓi mutum, idan har tura shi za a yi a tafiyarsa, ba wanda yake ta shi, ko kuma in ka ji ka neme shi buƙatar kanka ce ya baka kaza, to idan ba mu kauce wannan ba, iza mana masu ilimi, masana tattalin arziki, professionals da sauransu da manyan gari, iza mana ba abin da za ka kawo musu gaisuwa ne a gabansu ba, abin da za ka yi wa al'umma ne a gabansu, to za su iya sa ka a godabe sai ka yi abu na gari. Mafi yawa waɗanda suka ci gaba, misali ko da maƙotanmu a ƙasashen Yarabawa da sauransu, ai idan za ka je majalisa ka je kana da abin da ka tsara za ka yi wa al'umma, shugabannin al'umma sun san wannan, masanansu sun san wannan. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai sa mutane a siddi, idan mun yarda za mu zaɓe ka za ka yi kaza, wanda kusan duk da in ka kewayo ka buzo da maganar da Malam Kabiru ya faɗa, elite consensus.
Yawa, a wannan gaba Malam Kabiru, wai za a iya wannan elite consensus ɗin koda bayan zaɓe? Misali,
za a iya yi. Shi yasa ai nake maka magana cewa idan a wasu guraren ya zama mana wato ba za mu iya yin sa ba a wannan zaben 2019, to tun yanzu ya kamata a fara shirin 2023. Saboda me yiwuwa ne, amma sai an saniya, sai kuma an shirya.
Misali, a ce bayan an yi zaɓuka, akwai yanayi da za a iya samu ya zama cewa ita wannan siyasa ta tattalin arziki, wato an karkato da hankulan waɗanda aka zaɓa sun kalle ta?
Akwai, wato a halin yanzu ko a nan ɓangaren namu, na ga ƙungiyoyi da yawa da suka farka akan abin da yake damun mu ɗin. To abin da kawai ya rage shi ne waɗannan ƙungiyoyin su haɗu da shugabannin al'umma da kuma sauran masana, su samu su ce to mun yadda yanzu mun daina zaman wannan zaman ta ce barkatai da muke, za mu fitar da tsari. Idan an kai haka to za a yi, ba a yi latti ba.
Malam, me sakon ƙarshe?
Sakona na ƙarshe shi ne al'umma ya kamata su zaɓi shugabanni ba dan abin da za su ɗauko na mata'i mai ƙarami su ba su ba, sai dan suna da wani tsari da za su yi musu. Idan ɓera da fata, daddawa da wari, duk sanda aka zaɓi mutum kuma hidimar aljihunsa akan al'umma ta sha kansa fiye da aikin da aka tura shi, to ba yadda zai dole yi amfani da wannan damar don nemo kuɗin da zai zo ibawa al'umma, ya sayar da haƙƙin al'umma, ya sayar da haƙƙinsa da ƴancinsu domin ya samu kuɗin da zai zo ibasu, don in bai basu ba, ba za su zaɓe shi ba. Dole al'umma sai an wayar musu da kai cewa don ka zaɓi mutum ba banki, ba shi ba ATM bane, ba banki bane, ba zuwa kai zabarsa kai dan ya baka kudi ba, ka zabe shi dan ya fitar maka da wata manhaja da za ta taimake ka, ta taimaki iyalinka da ƴaƴanka da nan gaba. Idan har muka fara wannan tunanin, to iza mana cewa masu zabe za su zabi mutanen da ba za su zo su takura musu ba. Ka zabi mutun ya ringa tsoron shigowa garin su idan ba shi da kudi, ya ringa tsoron sallah a jama'a saboda abin da za a yi masa, na neman sai ya bada babu. To wannan matsala sai mun kokari mun danna zuciyarmu mun hakura ita mun kauce, sannan mun yadda shugaban cewa muna da shugabanci, ka yadda limamin ungoku limami ne, tsohon famanin sakatare babba ne, hakimin ku babba ne, wani tsohon malamin makaranta babba ne, su kuma sun yadda da girman da Allah ya ba su za su ba da shawara a yi, shi kuma wancan ya yadda a fito da wanda za a zaba ya taimake shi, sannan magana za ta kawo kan ɗan siyasa shi ma ya gyara. Amma idan waɗannan na ƙasan duk ba su gyara ba, su waɗannan shugabannin in suka ga ɗan siyasa buƙatar kansu ce za su je masa da ita ba ta al'umma ba, to babu yadda za a yi wannan gyaru, sai waɗannan ƙasan ta gyaru sai kuma a gyara siyasa. Amma idan ba haka ba, haka kurum ba zai yi mutum shine zai dinga muku hidima da aljihunsa kuma ku ce wata nan ije ya muku aiki na al'umma ba, dole sai ya tarar da haƙinku zai samu wannan abubuwa.
Malam Kabir, me saƙonka na ƙarshe?
Saƙona na ƙarshe shine wato Arewa dai ta samu kanta a cikin wani hali kuma ba za ta fita daga ciki ba in ba sa akai ba har sai ta kokarin daidaita al'amuranta. Sai Arewa ta samu da kanta shugabanci, sai Arewa ta yadda akan cewa mun fi mafitan nan Allah ya ba mu damar ta a hannunmu, sai mun yadda mun tsaya mun wa kanmu tsari, mun samar da shugabanci ko mun nuna wa waɗanda suke da madafin iko abinda muke da bukata a hannunsu, su kuma su san cewa akwai haƙƙi a kansu na su fitar da al'umma daga cikin halin da suke ciki. To idan muka yadda abubuwan nan suna a hannunmu, Allah ya ba mu damar nan, to sai mu tsaya mu zo mu yi kokarin amfani da ita wajen fitar da kanmu daga cikin halin da muke ciki. Ya kasance ba mu ne kuma baya ba, yadda da ake a baya mu ne a gaba, mu koma kan gaba din kuma mu wuce a bi mu a baya.
Masu saurare, ƙarshen shirin da rashin tayi ne yau kenan, wanda ke zama cikamakin jerin shirye-shiryenmu akan wannan batu na siyasar tattalin arziki. Da fatan jama'a sun fa'idantu da abubuwan da bakinmu suka bayyana a wannan fili. Yanzu kuwa a madadin Malam Kabiru Sa'idu Sufi, masanin kimiyyar siyasar tattalin arziki, da kuma Dr. Lawan Habib Yahaya, ƙwararre kan lamuran tattalin arziki, sai kuma waɗanda suka tallafawa shirin a sashin Hausa na muryar Amurka, Mahmud Ibrahim Kwari da na shirya na gabatar, ke cewa sai ma ku
biya abin nema. So kuɗi abin nema ne, kille ne ne abin ka, ba za ka yi bi ne ne kuɗin ka, in kuma ka zaji ka cewa to ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ya kashe su ta hanya mai kyau, wanda ka yi wa sai ya ji daɗi, kai da kai kai ma ka ji.
Yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun Najeriya.
Sarin sharhin jaridun na yau da sun fi mai da hankali ne akan dakatar da alkalin alkalan Najeriya da kuma rantsar da mukaddashin alkalin alkalan Najeriya. Daya daga cikin manyan labaran jaridar Daily Trust na bayani ne game da dakatar da alkalin alkalan Najeriya Justice Walter Onogen da shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi, kana kuma yi mai gurbinsa da mukaddashin alkalin alkalan na Najeriya Justice Ibrahim Tanko Muhammad. Ita kuwa jaridar da Nation ta bayyana cewa ƙasar Amurka da Burtaniya da kuma kungiyar tarayyar Turai sun mai da martani game da dakatar da alkalin alkalan Najeriya da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yayi, ana gab da fara gudanar da zabe a Najeriya. Jaridar ta The Nation ta ruwaito ofishin jakadancin na gargaɗi ga gwamnati da ke taka tsantsan ta kuma da kauce duk wani abu da zai kawo shakku ga zaben da za a gudanar. jaridar da ta azane shi ta ruwaito ofisoshin jakadancin Amurka da Ingila da kuma tarayyar Turai na bayyana damuwar su game da abin da ya faru. Sai kuma jaridar PM News jaridar kuma da Turaito gwamnatin Najeriya na mai da martani game da kalaman da ke fitowa daga kasashen Amurka da Ingila da kuma kungiyar tarayyar Turai. Jaridar ta PM News ta ruwaito kakakin fadar shugaban kasa Malam Garba Shehu a wata sanarwa da ya fitar cewa Najeriya kasa ce mai cin gashin kanta kuma tana da ikon daukar matakai da ta ga ya dace da tsarin ta na harkokin yau da kullum. Kuma gwamnati ta tabbatar cewa matakin da ta dauka na dakatar da alƙalan na Najeriya an dauke shi ne a tsari irin na yaki da cin hanci da rashawa da gwamnatin Najeriya ke yi tun ba yau ba. Ita ma a bangaren ta jaridar Vanguard ta ruwaito wasu kungiyoyi na bayyana goyon bayan su ga matakin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya dauka na dakatar da alƙalan Justice Walter Onoghen daga kan mukaminsa har sai an gudanar da bincike. Kungiya mai suna Initiative to Save Democracy na Ceton Demokradiya ta ce matakin da shugaban kasan ya dauka yana bisa doka da oda. Karshen sharhin jaridar kenan. Babangida from Murya Amurka daga Lagos.
Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana akan na'ura.
Sunana Hassan, wanda aka fi sani da Malam Hassan, Director ƴan guru jihar Yobe. A yau zan bada ra'ayina game da siyasar mu ta jihar Yobe, musamman ma inda nake, Zone C. A hakika PDP tana da gagarumin rinjaye a wajen mutanen Zone C tunda aka kafa siyasa 1999 yan shekara 20 ko in ce shekara 10 ba wani canji da aka samu, amma wannan karan in ba a yi da gaske ba za a iya samun canji, musamman ma mutanen APC suna fakan suriya.
Assalamu alaikum sashi mai kuma murya America mai magana Alhaji Musa America su a cikin Najeriya da jami'ai. Ina kira ga ƴan adawa su bi a hankali. Najeriya dai an dade ana mulkin mu da na demokrasi. Allah ya kawo mana canji yanda mu talakawan Najeriya mun gani a kasa.
Assalamu alaikum sashi Hausa na gidan radio America mai magana Malam Ango malamin makaranta ya wuri jihar Kebbi Najeriya. Kuma ta yi sabon shugaban alƙalan Najeriya Alhaji Tanko Muhammad wannan rantsar da shi da aka yi a wannan makami na shi da fatan zai kwatanta gaskiya da adalci. Allah ya tashi ko a ni kuna muku fatan alheri ku tashi na shi amana ango malam makaranta ya wuce.
Assalamu alaikum malam Ali wani na ke Ibrahim Gabo Maradi ni ke ana ga Muhammad Isu da yake zai hana bara yayi talibin da yamma almajirai koko bai yi ba. Koko kainai ne kawai ya tsare kainai ne ya tsare ba almajiran ba duka kowa ga Allah guda ne. Ya kamata ya duba wannan in ya nemi musu hanya mai tato in ko bai nemi musu ba ya nemi musu mai ana sabari. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum mai magana Amina Makaro ɗan Nijar mazaunin Ghana Kamar. Amina so in kira ne ga Muhammadu Isu wannan magana kafin da yake zai suka ba ta mai na kame da duba sai kuma ta wani kokari ne ya kamata ya musu sannan su yi magana wani kame in ya akwai wani talabi da kamata ya
ba. Yanzu kuma ga labarai a takaice.
Jama'a assalamu alaikum da fatan kun wayi gari lafiya. Ga cikakkun labaran mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban ƴan adawar kasar Venezuela kuma wanda ya ayyana kansa a matsayin shugaban kasar na riko Juan Guaido yayi ta yin ahuwa ma sojojin da suka goyi bayan demokradiya suka kuma yi watsi da gwamnatin mai ci ta Maduro. Gwamnatin Najeriya ta gargadi kasashen waje da kar su yi katsalandan a zaben kasar. Tana mai jaddada cewa kasar ta yammacin Afirka za ta gudanar da zaben shugaban kasa cikin adalci a ranar 16 ga watan gobe. Fadar shugaban Amurka ta White House ta kalubalanci ƴan jam'iyyar adawa ta Democrat jiya Lahadi ta nuna cewa suna son a tsaurara tsaro akan iyakar kasar da Mexico dake kudu tunda yanzu an kawo ƙarshen rufe ma'aikatan gwamnati wanda shine mafi tsaho da aka taba yi. Gashi kuma wa'adin makonni uku na tattaunawa na raguwa.
To masu sauraro da aka makawo karshen shirin namu na hantsi sai kuma can anjima da misalin karfe 4 na yamma agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi za ku ji wata tawagar abokan aikin mu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Sannan kada a manta idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo sai zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Kafin nan a madadin Muhammad Hafiz Baballe da Chiba Hero Diodine, Muhammad Dalo ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na Amurka a birnin Washington DC.